Mai sauraro, barka da wannan hantsi, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Asu ya magana dai kan ce waiwaye adan tafiya, domin ko yau a cikin shirin kimanin watanni biyu da lashe zaben kujerar karamar hukumar Fika a jihar Yobin, Najeriya, mun waiwayi Hajiya Halima Kyari Joda, mace ta farko da ta taba shugabancin karamar hukuma a wannan jiha, domin jin yadda al'amuran shugabanci suka kasance. A wani bangaren kuma, za mu tattauna da Hauwa Balagaidam, matashiya mashugabar Gender and Special Needs, wacce aka fi sani da Amna. To, na fara da neman sanin yadda shugabancin karamar hukuma ya kasancewa Hajiya Halima Kyari Joda, ga kuma irin bayanin da ta yi mini.
Hakika, shi shugabanci yanda kake kallon shi da waje, a gaskiya ya sha bamban da yanda yake ci. Dan kana waje kana kallon abubuwa, in ka shigo kuma sai kaga sun ƙara buɗewa. Shugabancin nan da Allah ya bani, gaba ɗaya abun sai an sa jajircewa a ciki. Harkan shugabancin ƙananan hukumomi a gaskiya ya bambanta da na jiha. Saboda a nan kana harka ne da asalin mutanen karkara, saboda ka fi kusa da su. To, da farko da na shiga, ana dai mun bayanai daga kowane department ina ganin abun. To, ga nan mutane kuma su ma suna zuwa su zo da nasu irin matsalolin. Idan ka duba, shi shugabancin karamar hukuma a gaskiya babban aiki ne, saboda kowa zai zo ya faɗi irin nasa. Shi babban abin burgewa a cikin wannan harka na shugabanci da tsinci kaina shi ne, wasu gurare ina jin yanda ake yi, ana zuwa a maganar ragon suna, a maganar kudin sadaki, matsaloli da wanda bai shafi al'umma duka ba, kowa kansa ya sani. To, koda ina waje, dama kafin na shiga na yi damara don wannan. Don haka, tun lokacin ma da muke yawon campaign, na ce ni dai kofa ta a buɗe take. Amma ga wanda zai kawo min matsaloli da ya dami al'umma, amma kar ka zo ka ce mini kana son wani ragon suna, wani kudin sadaki. To, ni na ɗauki wannan dama, in baka shirya ba ma me yasa za ka yi? To, alhamdulillahi, Allah san barka da mutanen karamar hukumar Fika. Tun da na shiga office, mutum goma idan sun zo, mutum tara za su kawo mini zancen ruwan sha, asibitinsu iska ya kwashe, rijiyarsu ta rushe da dai sauransu. Wanda abu ne wanda ka san idan ka yi shi, to ya shafi al'umma gaba ɗaya, kowa zai amfana da wannan. To, ire-iren wannan nake karɓa kashi-kashi kuma daga shiyoyi daban-daban na cikin karamar hukuma. Wayannan abubuwa yanda nake kallon su, ni ko idan na wuce na ga bohol, yan dauka bohol yana aiki, ashe bohol baya aiki. Dan ka wuce kana ga batun maganan asibiti, sai ka samu akwai kalubale, nan ya rushe, can ya yage, ga su nan dai daban-daban. To, abinda nake gaya musu shine, ce to ku je ku rubuta a rubuce, saboda duk abinda zamu yi shi, mu yi shi a rubuce, saboda kar ya zama zance ne na baka. Mu ma kuma abinda ba zamu iya ba, zamu dauka mun nufi jiha da shi, mu je kan mai girma gwamna, a je a tura masa ya gani, saboda ya taimaka. To, alhamdulillah, inda na samu sauki da shike babu maganar ragon suna a ciki, babu maganar kudin sadaki, sai dai na asalin abin da ke damun al'umma.
To, gare ki Amna, ga ki matashiya, yaushe kika fara wannan gwagwarmaya, kuma me ya ba sha'awa har kika fara wannan aiki?
Muna ta gwagwarmaya dai akan abubuwan da ya shafi humanitarian. Ba zan iya cewa specifically ga lokacin da na fara ba, saboda abu ne kawai da na tsinci kaina a ciki, abu ne da ban taɓa samun wanda ya ce mun ga abin nan ya kamata ki yi ba, ko kawai na wayi gari na ji ina so in yi. Ba zan manta ba, tun ina JS class a secondary school, nakan je gurare haka inda na san suna cikin wani yanayi na rashi da babu da sauransu, nakan je cikinsu in zauna da su, ina jin maganganunsu. Har akwai lokacin da na samu wata ƙawata, wanda lokacin ita ce amirarmu, na ke ba ta labarin ga yanayin da waɗannan bayan Allah ke ciki, idan da yanda za mu yi mu taimaka musu da sauransu. To, amma dai da ke a lokacin akwai ƙaranci na shekaru da kuma rashin fahimtar ma ta ya za ka fara, me kake da sauransu, sai kawai muka ɗauki abin very lightly, ba mu yi komai akai ba. So, dai na tashi da irin waɗannan abubuwan, ganin irin rayuwar da na yi, da irin rayuwar da na tashi, da kuma irin rayuwar da nake ciki, sai na ji ina da sha'awar in ba da gudunmawa na samu ƴan uwana mata saboda yanayi na rayuwa. Ina so ƴan uwana mata su fahimci cewa duk abin da ya same su a rayuwa muƙaddari ne, and then kuma koyaye suke suna da wani gudunmawa da za su iya bayarwa a ƙasarsu ko kuma in ce a communityin su. Kar su ji cewa ni ban yi karatu ba ko kuma a ni da nayi aure na mutu ko kuma ni da victim ne na crisis na insecurity da sauransu, miji na mutu ko kuma wani abu, su ji cewa ba su iya contributing komai ba. Da irin waɗannan abubuwan nake jin cewa ina so in taimaka ta wannan fannin, wanne yasa ne engaging kaina a ciki. Kuma bayan ɗan wasu shekaru da na fahimci organization abin da ya kunsa da sauransu, sai na ga cewa weekends lokaci yayi da ya kamata nima na buɗe nawa. A lokacin 2015 nayi iya kokari na in ga na samu wanda zai dan taimaka yayi mai mentoring ina, kin san irin abin nan, sai ka samu mentorship da sauransu. Nobody was there for me, amma dai duk da haka nayi kokari na fara. A lokacin akwai classmates ina, shine mutum na farko da na fara tunkara da wannan shawaran, kuma ya karbe shi hannu bibbiyu, kuma ya nuna min cewa lallai zan iya in dai har na sa kaina. Da ire-iren wannan dai na fara har in kai zuwa wannan mataki.
To honorable ina Batun Kuduri, me kike burin cimmawa?
Kinga shi dama duk mutum da kike ganin sa akwai ko a rayuwarsa haka ne yana da wani kuduri balle idan zaka shiga wannan karagar mulki. Kudurori na shine in ga cewa mun raya gandun dazuzzuka, dan a yanzu haka ba kamar yanda iyayenmu suka yi kokari suka bari ba. To ni wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ci mun tuwa ƙwarya. Sannan na biyun sa batun ilimin ƴaƴa mata, ina son in ga cewa daga kowane ƙauyuka an samu haziƙan mata wanda suka yi karatu. Sannan na uku kuma batun maganar ruwan sha, wannan local government din dama akwai wahalar ruwan sha, to shi yasa na sa shi ma wannan a gaba. Shi harkar ilimi yana nan, amma musamman ina so in bada ƙarfi a wajen ilimin ƴaƴa mata, saboda duk da dai yanzu dai na fara shishiryawa da ke ba lokaci ne na ɗaukan ɗaliban firamare ba, to amma dai na yi shiri saboda zan fita zan yi campaign game da sarakunanmu na gargajiya da ke su ne iyayen ƙasa. Game da gandun daji, yanzu ma na alhamdulillahi na fara ɗaukan mataki a kai masu sare-saren ɗanyen itace da sauransu. Na yi setting yanda ba zai yiwu ba da su kuma wanda suke shiga suke sare dazuzzuka saboda su mai da shi wajen noma, ba za a zauna ba sai da abinci. Kuma al'umma ya ƙaru, a kullun ƙaruwa yake yi, dole asalin gonaki da muka gaggada a gurin iyaye dole yayi kaɗan. To amma akwai matakai kuma har za a shiga haka. In aka zo saran dajin nan, akwai inda ya dace, inda misali kaman dajin da ya dawo kusa da gari wanda tsakaninsu ba nisa da gari, lallai dole a buɗe filin gona da za a yi noma. Amma akwai matakai wajen yanke bishiya, wajen saran wannan taɗuwa ɗin, ba duk itace za a share shi kaman yanda ake yi da ba.
Amma na sake dawowa gare ki, su wane ne suke cin gajiyar shirin kungiyar taki?
To alhamdulillahi wannan kungiya ta samu nasarori da dama. Mun samu kungiya, mun yi kokarin mun ga kungiya ta taɓa rayuwar mutane su kusan 1000 ko ince sama da haka ma. Ta fannin koyar da sana'a ko kuma ta fannin jari ko kuma ta wani fanni daban, ta kowace fanni dai wannan kungiya ta yi ya kokarinta wajen ganin ta taɓa rayuwar mutane daban-daban. Ba mata kaɗai ba, har ma da maza wani lokacin da kuma yara ƙanana. So wannan ba ƙaramin nasara ba ce gaskiya, saboda taɓa rayuwar mutane sau kusan 1000 ko fiye da haka ba ƙaramin abu ba ne, musamman ga ƙaramar ƙungiya da take ba wani international ƙungiya ba, kuma ko da ma a ce ƙungiyar gida ce ba wata babba sosai ba ne. Kuma ba wai a cikin Yobe kaɗai ba ne, muna yin operating cikin Yobe da kuma wajensa. So wannan gaskiya shine nasara da zan iya faɗa. Sa'annan kuma burinmu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon Allah ya bamu nasara, mu ci gaba da taɓa rayuwar mutane ta positive way, ta hanyar ci gaba da za ta taɓa ƙasarmu baki ɗaya, ba wai individually kaɗai ba. Kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane, saboda ta haka ne za mu iya haɗuwa mu taimaka. Ba za mu iya yin mu kaɗai ba, dole sai mun haɗa hannu tukunna, za mu yi aiki tare kuma za mu cimma burinmu insha Allah.
To mai sauraro, kashi mun koro bayani amma lokaci ya cin mana. idan aka tara da mu a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima Kyar Joda da Hawwa Balagaidam sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ni lafiya.